Sasha Musa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Zahra ni fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Miki farin ciki da ku a wannan shiri. Na yi Alwis a daya ga hukumomi. Aku da abin da muke tafi. Maryam, ba mu kanin labarin
George Floyd ba mutum na bar fata wanda ya mutu a yan sandan birnin Minneapolis. Ya yi kira ga ƴan majalisar wakilan Amurka da su bar amince takaita yin amfani da ƙarfi da ƴan sanda ke yi akan farar hula. Jama'an kungiyar tarayyar Turai sun kira ga manyan kamfanonin sada zumunci, cikar da Facebook da Twitter da Google, da su taimaka wajen yaƙi da abin da kira guguwar bogi da Rasha da China suka kitsa akan albarkar COVID-19. Wani rahoton shekara da gwamnatin Amurka ke fidda ya gano cewa 'yancin addinai na fuskantar ƙalubale a faɗin duniya.
Kan labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, aku cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta ɗauki shirin baiwa al'ummomi shiga da harkar tsaro a yankunsu da taimakawa jami'an tsaro su fita da ayyukansu yadda ya kamata. Za mu leƙa jihar Sokoto, inda mahukunta a jihar ke ci gaba lalo matakan da zai sun kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankin gabashi. Sannan kuma aku cewa mahukuntan Najeriya sun musanta labarin da ke bayyana sun kasancewar wayar jalisa ɗinkin ba su ƙirƙiro sabuwar ƙasa tsakanin Najeriya. Kamar ko ce ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin ko iyali da gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kullum labaran. A jiya Laraba, a lokacin wani zama da 'yan majalisa a Amurka, kuma da sauraron bayanai akan yin garabawul a hukumar 'yan sandan Amurka, kanan George Floyd, ba mukin na fata wanda ya mutu a hannun 'yan sandan birnin Minneapolis, ya kira ga 'yan majalisa da su ba da amincewar takaita yin amfani da ƙarfi da 'yan sanda ke yi akan farar hula. Floyd ya yi wannan ƙorafin ne a gaban kwamitin shari'ar majalisar wakilan Amurka a madadin yayansa. A ranar 25 ga watan Mayu, George Floyd ya mutu bayan da Derek Chauvin ya danna wuyansa da gwiwa tsawon san minti 9, a yayin da Floyd ya yi ta magiya yana kiran mahaifiyarsa yana kuma cewa bai yarda shi. Hoton bidiyon ya lamarin auku ya janyo zanga-zanga a fadin Amurka da kuma kiran a yi sauye-sauye. Kwamitin kuma ga kanwar jami'in tsaro mai suna Dave Patrick Underwood, wanda aka harbe har lahira a lokacin zanga-zanga da tashin hankalin da suka barke a Oakland da ke jihar California bayan mutuwar Floyd. Angela Underwood Jacobs ta fadawa kwamitin cewa dole ne a magance zaluncin 'yan sanda da kuma rashin adalcin da ya shafi nuna fata, amma ta hanyar lumana. Wani rahoto shekarar da gwamnatin Amurka ke fiddawa ya gano cewa 'yancin addinai na fuskantar ƙalubale a faɗin duniya, musamman a ƙasashen da ma'aikatar harkokin waje Amurka ta kira inda ake da matuƙar damuwa, wato China, Iran da Koriya ta Arewa. A China, tilasta canza ra'ayin duk addinai da gwamnatin ƙasar ke yi na ci gaba da tsananta. Jam'iyyar Kwaministancin China ta CCP yanzu tana umartar ƙungiyoyin addinai da su yi biyayya da shugabannin CCP su kuma cusa aƙidar Kwaministanci a koyarwa da tsarin addinansu, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wani taron manema labarai da aka yi jiya Laraba akan rahoton 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa da ma'aikatar ta fidda na shekarar 2019. Wannan rahoton na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a wata doka a ranar 2 ga watan Yuni don ciyar da 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa gaba, inda ya ba ma'aikatar harkokin ƙasar da hukumar raya ƙasashe umarnin ƙirƙiro da shirin da zai da hankali akan 'yancin addinai su kuma ware aƙalla dala miliyan 50 a kowace shekara don shirye-shiryen da za su ƙarfafa 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa. Jami'an kungiyar tarayyar Turai, wato EU, sun yi kira ga manyan kamfanonin sada zumunci, ciki har da Facebook da Twitter da Google, da su taimaka wajen yaƙi da abin da suka kira guguwar bayanan bogi da Rasha da China suka kitsa akan annobar cutar COVID-19. Da yake jawabi a birnin Brussels, shugaban harkokin manufofin ƙasa da ƙasa na EU, Josep Borrell, da kuma mataimakiyar shugaban majalisar dokokin EU, Vera Jourova, sun ce annobar ta kawo abin da Borrell ya kira babbar annobar bayanan ƙarya da ƙage game da yadda COVID-19 ta samu asali da kuma yadda za a yi jinyar ta. Sun yi kira ga kamfanonin sada zumunci da su ƙara ta da ƙaimi wajen tabbatar da sahihancin labari da kuma tace labaran ƙarya masu illa. Sun ce irin waɗannan bayanan ba lafiyar al'ummar su kadai suke shafa ba, har ma da demokradiyyar su da tattalin arzikin su da kuma cibiyoyin al'umma.
To madalla, an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin namu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, rundunar 'yan sandan Najeriya ta kaddamar da shirin baiwa al'ummomi su kula da harkar tsaro a yankunan su don taimakawa jami'an tsaro gudanar da ayyukan su yadda ya kamata. Wakilinmu na Zamfara Sani Sha'ibu Malumfashi ya samu tattaunawa da kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara, inda ya bayanin yadda aka kaddamar da kwamitin a masarautu uku na jihar.
Kamar da an ka fito ana ta korafi karanci na yawan 'yan sanda a Najeriya, yadda za su zo su ba da tsaro a kowane sako wani wannan kasar. Shi ne inspector general na 'yan sanda a Najeriya ya duba ya gani sun da doka ta ba shi dama na a kirkiro abin da ake kira da community policing a Turanci. Wato al'umma su ba kansu tsaro da kansu ta haka yasa duka kwamishinan yan sanda da gwamnonin su duka jihohin Najeriya domin a samu dattawa tare da shi kwamishinan yan sanda gwamna ya kaddamar da su domin a dauki yan jiha wannan aikin domin su je al'ummomin su kama yan sanda tsaro kuma su ba al'umma inda sun karto tsaro. Dama an riga an shata sharuɗa wanda za a amfani da shi wajen ɗaukar su, sai dai ka kasance dan shekara 20 da zuwa na biyu ka kasance mutum na gari, na uku ya zan kuma kana mutum wanda shi ke bukata ya shige shi. Bayan wannan shine an ka bamu kuma umarni cewa mu je local government duka inda fadodi na sarakuna domin mu yi lansunin wannan azan. Ta haka mun ka zo Zamfara, mun soma da gumi, mun yi anka jiya mun zo mu yi local government uku ina nufin karon na moda zulmi da birnin magaji.
Yanzu kenan kuna da kwamitocin nan a masarautu biyar.
Mun yi kamar biyar yanzu kuma amin ya samu karbuwa don za ka ɗaruruwan mutane sun halara kuma sun yi na'am da wannan.
Za ku ba su kayan sarki da horo?
Za a ba su kayan sarki kwarai kuwa. Sarki da horo suna da alama wadda za mu ba su wadda za ta nuna su waɗannan ana kiran su sufanin rari constable.
Ko sarakuna sun ba da goyon baya ga waɗannan kwamitoci da kuka kafa?
To dama an riga an ba mu umarnin kowace local government ta kawo kwamiti. Wannan kwamiti shi zai ba da shawara ya tantance yadda za a ɗauki mutane. Waɗannan kwamiti akwai yawan sarakuna wajen sakashi sun zan kamar Edo. In fa akwai wasu masarautun ne ma sarakunan su ne shugabannin wannan kwamiti. Su wuraren kuma hakimai, su wuraren ciyamomi na local government. Abinda da ya ma'ana shi ne wanda duk za a sa a tabbatar da cewa shi zai tantance waɗannan al'umma kuma bidin mutane na gari waɗanda za a zo a ɗauka wannan aiki. Kowane sashe na al'umma an ba shi hakkin shiga wannan kwamiti. Abinda zai ƙara ba sha'awa wannan kwamitin malaman addini da nace ma akwai na musulmai ciki akwai na kiristoci ciki.
Shine 'yan sandan jihar Zamfara kenan CP Usman Nagogo. Sani Sha'ibu Malumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
Gaida Sani Sha'ibu Malumfashi, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Har yanzu shugabannin kungiyar Taliban na Afghanistan ba su ba jami'an sojan Amurka kwarin gwiwar cewa a shirye suke su zama abokai na gaskiya ba, su kuma taimaka wajen samar da zaman lafiya a Afghanistan. Kwamandan rundunar tsaron Amurka ta tsakiya da ake kira CENTCOM a takaice, General Kenneth McKenzie, shi ne ya fidda sanarwar ta baya-baya a jiya Laraba. Ya kara da cewa in dai ba a samu wasu muhimman sauye-sauye ba, to ta yiwu dakaran Amurka su ci gaba da kasancewa a Afghanistan har sai yadda hali ya yi. Akwai kuma damuwar cewa ta yiwu kungiyar Taliban ba za ta iya kiyaye sauran sharaɗin yarjejeniyar da kungiyar mayakan ta Afghanistan da Amurka suka sanya wa hannu a ƙarshen watan Fabrairun wannan shekarar ba. yarjejeniyar da ta buƙaci rage dakaran Amurka a Afghanistan zuwa akalla 8,600 daga lokacin zuwa tsakiyar watan Yuli. Kuma yarjejeniyar ta ba da damar yuwuwar janye dakaran gaba daya zuwa watan Mayun shekarar 2021. Muhimmin sharadi a yarjejeniyar shine kungiyar Taliban za ta tabbatar da cewa ba za ta amince kungiyoyin yan ta'adda kamar Al-Qaeda su maida Afghanistan mazaunan su ba don kitsa kai farmaki akan Amurka. Kungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama na nuna damuwa game da ƙaruwar cin zarafin farar hula da kungiyoyin mayakan da ke samun goyon bayan Turkiya ke yi a birnin Afrin da ke arewa maso yammacin Siriya. A makon da ya gabata, wani hoton bidiyo da 'yan raji suka sanya a kafafen sada zumunci ya nuna wasu mata akalla su 11 da aka tsare a gidan yarin Afrin. Matan da aka kamu a lokacin wata arangama tsakanin bangaren mayakan Al-Hamzat da na Jayesh Al-Islam. An yi zargin cewa bangaren 'yan Hamzat da suka kamo su sun azabtar da su. Haka kuma an kashe wasu farar hula su 3 a lokacin musayar wutar. Malak Khalil Juma, wata matashiya 'yar shekara 17 daga wani gari da ke kusa da Afrin, an samu rahoton cewa mayakan Sultan Murad da ke samun goyon bayan Turkiya sun sace ta a ƙarshen watan Mayu. Iyayenta sun ce har yanzu ba a ji duriyar ta ba. Haka kuma an gagawar wata mata 'yar shekara 24 a kusa da garin Azaz, wanda shi ma ke ƙarƙashin ikon ƙungiyoyin da ke samun goyon bayan Turkiya. Yankin wanda galiban sa Kurdawa ne ya koma ƙarƙashin ikon mayakan da ke samun goyon bayan Turkiya a shekarar 2018, biyo bayan wani babban farmaki da aka kai wanda ya yi sanadiyar fatattakar dakarun Kurdawa da ake kira SDF daga yankin.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da lalubo matakan daƙile ayyukan ta'addanci a Najeriya, mahukunta a jihar Sokoto sun gudanar da taro ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar, inda ta tattauna da majalisun tsaro da shugabannin al'ummar yankuna da ke fama da ayyukan ta'addanci a jihar. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Taron an gudanar da shi bisa ga matsayar da kwamitin tsaro na jiha ya yi na a gayyato uwayen ƙasa da hakimai da shugabannin ƙananan hukumomi na yankunan da ke fama da matsalar ayyukan 'yan ta'adda domin a tattauna da zumar lalabo hanyoyin da za su taimaka da inganta sha'anin tsaro a yankin. Taron wanda aka yi a fadar mai alfarma Sarkin Musulmi ya samu halartar shugabannin hukumomin tsaro da ke aiki a jihar Sokoto, inda aka tattauna akan buƙatar da ke akwai da sarakuna da sauran shugabannin al'umma su taimaka wajen samar da sahihan bayanai masu amfani ga hukumomi waɗanda kan iya taimakawa ga ƙarfafa sha'anin tsaro a yankunan. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol ya buƙaci shugabannin al'umma da su ƙara haɗa kai da hukumomi da kuma jami'an tsaro domin ƙara inganta sha'anin tsaro a yankin. Ya kuma yi kashedi ga sanya siyasa a cikin abubuwan samar da cigaban al'umma, musamman ma sha'anin tsaro da kiwon lafiya da makamantansu.
Gaskiya abin da muka yi matsaya kan shi shine daga yau waɗannan ƙara hukumomin na isa sabon birni a Goronyo da Raba da ƙarfe 6 na yamma zuwa ƙarfe 6 na safe ba za a ƙara barin babura suna yawo ba, kuma za a sake wa duk wani mai babur rijista ta musamman a wannan yankin.
Waɗannan matakan da aka ɗauka dai ƙari ne ga waɗanda gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya suke ɗauka domin magance aikata ayyukan ta'addanci a yankin na gabas ta Sokoto. To ko yaya jama'ar yankin suka ji da waɗannan matakan da aka ɗauka bayan wannan taro?
Sunana Osama Gwarayo. Ni gaskiya na gamsu da a sa dokan nan ta ƙarfe 6 na maraice zuwa ƙarfe 6 na safe. Cewa mu wadda a ƴan Gwarayo akwai garin da mutane ba su kwana cikin gidajensu. To miya unhanin ma babu dokan. Ai kuma ai doka a gane cewa ba a jirga-jirga a sannan lokuta. Sannan in ba a yi rijista ba ba a gane cewa wanga mashi na ƙwarewa da wanda ba na ƙwarewa ba. Sunana Alhaji Muhammad daga ƙasar Raba. Ina ganin kamar hana hawan mashin ko bari a hawan mashin daga ƙarfe 6 zuwa ƙarfe 6 na yamma ba zai iya magance waɗannan abubuwa domin su masu wannan ɓanna ba. Ta inda suke biyowa ko tituna babu.
Ina na magajin garin Gurgurgar Umar Kaba.
Zai taimaka ƙwarai tunda da babura na masu aikin da suka yi na ta'addanci suka yi. Kaga in yanzu an sawo ga doka ta cewa ba a ba yawo da babura, to wannan ya nuna cewa dole kowa ya kama kai ne da wannan lokaci da aka ƙa'ide domin a gane waɗanda an na ƙwarai da waɗanda ba na ƙwarai ba.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, mahukuntan Najeriya sun musanta labarin da ke bazuwa cikin ƙasar cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ƙirƙiro sabuwar ƙasa tsakanin Najeriya da Kamaru. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa.
A Najeriya hukumomin da ke kula da iyakokin kasar sun musanta labarin da ke buzo a cikin kasar cewa wai za a kirkiro wata sabuwar kasaful ta Majalisar Dinkin Duniya wadda Najeriya za ta rasa kananan hukumominta 24 sai a hada da waɗansu kananan hukumomin da ke kasar Kamaru domin a kafa wannan kasar. Wannan bayani ya kawo cece-kuce a cikin Najeriya. Alhaji Adamu Adaji shine babban daraktan hukumar kula da iyakokin Najeriya. Ya min karin haske dangane da wannan labarin da yake kanzon kurege ne.
To wannan labarin kamar yadda kuka jiyo aka muka jiyo amma hasilin sa ba gaskiya wannan magana. Wasu da suka kago kule-kule su ne na donde ya samu tada hankali mutane in ba haka ba wannan ba tushe san ba asalin sa. Ba ta ba cikin gana da aka yi tsakanin shugaban kasar Najeriya tada Olusegun Obasanjo da na Cameroon. To ba ta ba magana wani magana ce za a kebe wasu wurare daga da kasar Najeriya ko kuma a hada a kirkiro wata kasa daban ba. Wannan ba a sani sam-samsa wannan kariya ne mutane da kawai suka yi da kule-kule abin da ake kira wannan fake news kenan.
Yanzu akwai wani mataki da za ku ɗauka ga kungiya ko rukunin mutanen da suka yi wannan rubutun na kariya kuma suka baza shi a duniya?
Mun dai ba da shawara a gwamnatin tarayya da su hukumomin tsaro su yi bincike ta da wannan labarin nan na kokarin tada hankali a bincikan su a gano su waye ne a hukunta su da ya kamata.
A waje ɗaya Ambassador Hassan Tukur kwararre ne akan sha'anin diplomasiya kuma shi na da cikakken bayani akan irin ƙuri'ar raba gardama da aka yi a wannan lokacin. Ga kuma ƙarin haske da ya yi mu.
Labarin ba gaskiya ce. Kasan wannan yankin da suke cewa Majalisar Dinkiya za ta raba ta mai da wata ƙasa sabuwar ƙasa tsakanin Najeriya da Kamaru in ka tuna can yanki ne wanda take gargashin Majalisar Dinkin Duniya. A 1961 February 11 an yi zaɓen raba gardama a wuraren. Wanda yankin da suka kirga a cikin local government na Najeriya nan daga Borno State har zuwa Taraba suka yi zaɓe suka zaɓi su zanna Najeriya. Sannan a Cameroon yankin Buya da Bamenda wato Northwest and Southwest provinces na Cameroon suka zaɓa suka zanna Cameroon. In ka tuna kuma aka zo aka yi rikicin Bakassi. To wannan shari'an da aka yi akan Bakassi ita ta jawo wannan cece-kuce aka yi meeting tsakanin Obasanjo da Paul Biya da Kofi Annan suka zarda da cewa abinda kotun duniya ta zartar akan wannan yankin ya kamata Najeriya da Kamaru su zanna su bi diddigin su raba kasan don kar a sake samun jayayya akan wannan batu.
Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roga baro ki ka don ka mai ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
masu sauraro assalamu alaikum barkam da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ga waɗanda suka jima suna sauraron shirin domin iyali sun sha jin shirin na haska fitila kan matsalar fyaɗe da ake fama da ita a Najeriya. To sai dai kawo yanzu haƙar shirin bata cimma ruwa ba domin ganin yadda lamarin yake ƙara ta'azzara musamman a wannan lokaci da aka hana zirga-zirga wanda ma ya kai ga mata a sassa daban-daban da ƙasar suka shiga zanga-zanga suna kira hukumomi da shugabannin al'umma su ɗauki mataki. A yau shirin ya gayyaci 'yan fafatuka mata da nufin neman hanyar daƙile wannan mummunar ɗabi'a. Waɗanda muka gayyato a shirin sun haɗa da kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Nasarawa Hajiya Halima Jabiru da Saudatu Madi shugabar kungiyar kare harkokin mata da ƙananan yara Rafa, sai Hajiya Safiya Adamu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar da ke hankoran kare harkokin ƙananan yara da ake kira Tallafi Najeriya, da kuma Aisha Buba ƙwararriya a fannin sanin halayyar ɗan adam. Jagorar wannan tattaunawa Shamsiya Hamza ta fara da tambayar Hajiya Saudatu abin da yasa ake ƙara samun ƙaruwar wannan lamari.
Ta dai wannan damuwa ta zaɓe ina ta kan faɗa kuma zan ci gaba da faɗa cewa tarayya ce. Dama wannan abu ne da muke ta fama ana zaune cikin shi an kuma rayu cikin shi saboda ana amma al'amarin ɗaukar sa kai na kashi. dan an yi tade ana neman dalilin da za a mallaka mu wanda aka misali mali saboda wanda ya tade ya samu dama ya tsalle kowa ya zamanto cikin halin aulai na cewa amma ya sado da ka hakura dan ba inda ka sai amma ki ba inda ka munin da abin yayi malama ya wuce yadda kike ta kuma abu ne da cikin gida da waje a tsakanin jini da jini yan uwa ne ma ƴaƴan in uwa a waje abukan aiki ne haka ne yadda kika jira abun baya da dadi to yanzu ne yayi bunda yadda kowa yake magana shi amma ba wai dama bayan nan bane ba
to Hajiya Safiya Adamu idan na dawo zuwa gare ki ana yawan cewa yadda yanda mata suke suturta jikinsu ne yake sa ake yi musu fiyadin to amma idan muka yi duba cewa har yara waɗanda ba su kai shekarun balaga ba ana yi musu wannan aika-aika inda a wani labari a jihar Kaduna yake nuna yadda wani uba ya lalata da ƴaƴansa mata ƴan shekaru 5 zuwa 7 wani labarin kuma ya nuna yadda wata mata take shan al'auran wani ɗan ƙaramin yaro ko ma za mu iya ce ma jinjiri
to abin kamar da har ta sauki ta ce yana nuna ma tare da abu ne da ya tablo ya dauki wani ya koma wata irin hali daban da inda ba sabida me kuwa in ka ce wai yanda mata ne aurensu ne kaza wai yanda suka yi shiri ne kaza to shin jaririya wata 7 ko ɗan shekara 4 me ta sani da rigan da ta saka ba ina muke da matan yara ma kawai kaman saba a ga yara ma suna yawo kusan tsirara suna ko abin nan ba abin da ke samu su amma yanzu wani ya ce wai yadda mata suke shiga ne mutane ne yanzu irin an dauki duniyan ba a bakin komai ba irin mutane ne suna shiga inda bai kamata ba domin nemo wai taimako ana tunanin irin dai abu wani boka ya ce in kai abu za in kai wannan lalata abu za su faru ko mai ta ko wani irin dai irin wannan aukwali na ku dogara da shi dan kan wannan abin da duk wanda aka ya wuce
to Amina yaya ke ma na san kin sha ji ko ganin matan da ake tauye musu haƙƙi wato su ma mazan ba a bar su ba to anaki bangaren ganin cewa ke me fafutuka ne na ganin an kare haƙƙin mata me zaki ce game da wannan matsala da ake ciki a yanzu a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja an yi ta samun kungiyoyi da suka yi ta fitowa suna zanga-zangar lumana dan ganin cewa an samu mafita a wannan batu
to abin da zan ce ne kamar bayanin da iyayi na suka yi Hajiya Audetu da kuma Hajiya Safiya wannan abin al'amarin da muke cikin ya zama abin ban tsoro kuma ba wai baya faruwa ba ne ba a can da amma yanzu saboda akwai ƙungiyoyi da yawa da suke magana akan wannan al'amarin shi yasa ake ta ganin abin yana ta karuwa ana ta magana akai kuma kamar yadda kika ce ba mata kawai ne ba ake yi ma daɗi amma idan aka duba lambobin mata sun ci zama waɗanda suka fi shafuwa da irin wannan matsalan sannan kuma ganina akwai matsaloli da dama da suka sa wannan abin ke ta daɗa karuwa saboda irin yadda ake samun yadda ake hukunta waɗanda suka yi irin wannan laifin yana daga cikin matsalolin so da yawa sai a ga cewa saboda kuma rashin wayar da kai yana daga cikin matsalolin saboda so da yawa sai a ga kuma yarinya ko kuma yaron da aka yi mai fyaɗe ɗan gidansu ba sa son a ji al'amarin a waje zai zama wanda ya yi laifin ko kuma ɗan gidansu za su sai su ba ta hakuri don kada su yi magana ko kuma don kada su gaya ma hukuma kuma daga nan sai abin ya daɗa karuwa to wanda ya yi laifin zai ga cewa to idan har za a iya zuwa a roƙe su ba wanda na yi ma wannan gyaɗin na ji iyali na suka je suka roƙe su kuma suka bar magana to gobe zai kuma koma sakewa to shi yasa akwai fannoni da dama da mata dinga kokari na farko shi ne wayar da kan mutane sannan kuma a sanar da su cewa idan irin wannan abin ya faru ga matakai da dama wanda ya kamata su ɗauka sannan kuma yin shiru akan maganan ba shi zai sa abin ya fita daga al'umman mu ba yana da kyau a dinga magana a kai a dinga kai ƙara sannan kuma idan an kai ƙaran su ma kuma akwai mataki wanda ya kamata su taka domin ganin cewa mutane an justice is served
to ganin kun yi magana akan hukuma tare da Hajiya Ma Jabir commissioner ko me zaki gaya mana wanda irin mataki ko hukunci ya dace a ce an yi ma wanda aka kama da laifin aikata wannan mummunan abu na fyaɗe ganin mata yanzu sun fito suna ta faman faɗa kaman bayan irin yanda ake ci musu zarafi
to alhamdulillahi kaman mu yanzu tarawa alhamdulillahi duk matakai da ya kamata a ce an bi wannan abun bakin ciki ne da duk bil'adam ko namiji ko mace irin abubuwa da suke faruwa da ƴaƴanmu da ma manya duka wanda ya shafi kamar shi ya yi a mayar rafi yaɗe za ka ga makocinka wanda shi ya kamata zai kare maka da ko baka kusa shi ne ma zai bata maka da wajen yin shi gwaziya ɗe ma'aikata za ka bar su a gida da yara za a yi haka yan uwa ko na uba za ka bar su a gida da yara za a masa haka a makaranta yaro bai tsira ba wannan abin ya zama abin bakin ciki kwarai da gaske kuma waɗannan ƴaƴa musamman su ƴaƴa mata su ne ya kamata za su zama iyaye su ne mata su ne ƴaƴa su ne kanne to yaro tun bai tashi ba an lallata rayuwarshi an jefa rayuwarshi a cikin halaka saboda haka mu a matsayin na gwamnatin Nasarawa state matakai da mu gwamnati muka ɗauka na farko abin da muka fara yi ƙoƙari a kai a shiga na wannan kujera a matsayin kwamishina ta mata shi da mun ba da hankali a kan wajen wayar da kai da girman goma ya ba mu goyon baya ga abin da muke bukata mun zaga jiha baki ɗaya duk local government da muke da su mun caji mun gana da sarakunan nan gargajiya iyayen mu sarakuna mun gana da shugabannin addini mun gana da shugabannin al'umma mun gana da manya-manya wanda su ne masu ruwa da tsaki a cikin al'umma domin kawo hankalinsu na mafita da bala'i na wannan abin da muka samu kan yaɗan yara ƙanana wajen jawo hankalinsu cewa ta hanyar su za mu iya idan da sakuna wajen mutane musamman wannan abubuwa idan suka faru ba a fitowa ne a faɗa ana ɓorewa saboda ana ganin abun kunya ne a ce yau wannan familiyarsu ko an yi kaza da ita sai an rufe a ɓoye mun jawo hankalinsu makocinka a community duk wanda ya yi irin abu kusan haka ya faru fito ya yi magana ya faɗa ma hukuma domin a ji kafan abu su sarakuna kuma su taimake mu organizing da gwamnati wajen wayar da kan al'umma su iyaye ta duk inda muka je all the local government mun engage na su wajen mu yi magana da su hakkin ya'ya da Allah ya ba su a kula ya mace musamman ko kaɗa na miji ƙarami a kula hankalin ka ya kasance a kan ƴaƴanka ka ba su tarbiyya ba da tsoron Allah tunda suke ƙanana domin masu yin wayannan abubuwan ba ai yaran maza ne a yi musu tarbiyya a sa hankali a kayan ma ka tabbatar irin fita da ya'yarka za ta yi da wani lokaci ta gida ina take kana kan wannan kuma kana tsaye a ji akan ƴaƴa domin dauki wannan matakai na awareness da kuma kwarai da gaske mun kai grassroots bayan haka mun duk inda muka samu labari domin mun sa ma vigilante muna amfani da su sun zama mana yan sandan boye duk yanda irin wannan abin ya faru za su kawo mana magana suna da labari wani kaza abu kaza ya faru nan da nan mun ci za ta ɗauki matakai mun je binko idan muka gano za mu haɗa mai security agent nan da nan za a je a arrestin zama wannan abun aje kuma a kai shi hukuma ta aje shi ana bincike kuma aka gama bincike mu tabbatar ministry tana din abu daga hannun hukuma har a kai su kotu mu tabbatar cewa an hukunta mutum ba a bar magana domin a tonewa magana idan an je an kama sai ka ga ana nema a bada hakuri a ke ayi kame-kame ba a zo a sake wanda ya laifi.
To sai a gafarce mu domin rashin kyan wannan sauti da aka naɗa ta wayar tarho. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa inda muka tsaya zamu ji yadda matasa ke kallon wannan matsalar yanzu a madadin bakin namu Saudatu Madi da Halima Jabiru da Safiya Ado da kuma Aisha Abu sai kuma wakilinmu Shamsiya Hamza da bada gudunmuwa ga nasarar wannan kuma Bayero Dudoni da dai sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne
yanzu kuma ga labaran duniya amma fa a takaice
Joshua ba American nan bakar fitawa da ya mutu hannun sanda birnin Minneapolis yayi kira ga ƴan majalisar wakilan da su bada amincewar takaita yin amfani da karfi da ƴan sanda ke yi akan farar hula jama'a kungiyar tarayyar turai sun yi kira ga manyan kamfanonin sada zumunci ciki har da Facebook da Twitter da Google da su taimaka wajen yaki da abin da suka kira guguwar bayanan bogi da Russia da China suka kitsa akan annobar cutar COVID-19
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chad wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman aiki na gabatarwa Maryam Dauda da Sidi ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni